Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. An tashi barabaran tsakanin sarakunan mayu da waɗanda aka yi wa kazafi cewar su mayu ne a hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Lokacin da hukumar ta samar da wani ɗaki na samar da daidaito da kuma ban haƙuri da sulhu.
A fata suka yi kuma sandai da kwai gaba da ke ne, matar makwatar da zai karike su zai zo da ke ne a gida ana kuma kan gani ake shi madin nata.
A yau ne sarkin mayin Kano da ya koma sarkin cin tuwon Kano, shi kuma sarkin mayin Albasu ya koma ɗan autan wanzaman Kano. Suka yi dubal a gaban muhimmin gajiri mun gado.
Ni fa sarkin ci kakana ya nuna mun, ba sarkin cin tuwon ya nuna mun. Ni fa bai nuna mun sarautar mai tawa.
Shi kuwa wani tsohon alkali a kotun shari'ar musulunci a nan Kano ya ce idan Laila ta iya sai a koma Basha.
Da gwaggon gidan Dabo da gwaggon gidan gwamnati su zo su kawo sulhu akan wannan abubuwa da suke tafiya.
Ita kuwa jami'ar Skyland da ke nan Kano ta magantu kan batun nan da yake ta yawo a shafukan sada zumunta na Facebook da sauransu na cewar dan wasan kwallon kafa wato Ahmad Musa ya bawa yara 100 gurbin karatu a jami'ar. Jami'ar ta ce wannan magana fa tana da lam'a a cikin ta a kuma tsahirta, domin kuwa akwai magana baya dan gawa ta rike mai wanka. Kadan kenan daga cikin kunshin inda ranka na wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yusuf Ala Abdullahi ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na inda ranka, wanda masallan magana kan ce kasha kallo. Hausa kan ce wuya kashin kota. Sarkin mayin Kano ya ce ya koma sarkin cin tuwon Kano. Shi ma sarkin mayin garin Albasu ya ce ya tashi daga waccan sarauta ya koma dan autan wanzamai. Ko da yake dai wannan wani tsakure ne da muka yo kan zama har guda biyu da aka yi a baya. Ɗaya an yi shi ne a can garin Albasu, ɗaya kuma an yi shi a wannan hukuma ta anti-corruption. Sai dai a zaman na Albasu da aka yi an fita shi baran-baran, domin kuwa a yayin zaman ne hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ƙarƙashin jagorancin Muhimmin Magaji ta nemi waccan mata lauraye da aka yi wa ƙazafin maita kan cewar ta haƙura a yi sulhu, tunda dai duk duniya ta gano cewar ba mai ya bace. Amma wannan mata lauraye ta yi tsalle ta dire, ta ce ba za fa ta yadda ba. Ko da duk garin nan za a haɗa ba ta haƙuri, ita ba za ta yadda ba.
Warafi na kawo a yi min maganin ta. Mai darwai? Ba ma yi.
Babu?
Wallahi tallahi ba ma yi. Ba ma yi.
Ma ta uban da ce ba ne fa.
Babu ya ma ni ne ya ɗaya da
zai zai zai. A shi wata zafi ta min zafi ya fi dubu uwarta. Wata da haka ya mata uwa za su uwarta. A fata suka yi uwarta. Sandai da kwai gaba da ke ne. Matar makwatar da zai ta rike su zai zo da ke ne a gida ana kuma kan gani ake ba shi madin nata. Ga shi nan kuma da ran Allah iya nan gudu ya.
Ko da yake dai shi Yahaya sarkin mayu ya sunkuya a gaban al'umma fa yayi dubale, ya kuma ce a yafe masa yayi ganganci, ya kuma ce akalla kusan mutane 25 a garin na Albasu ya jefa cikin kyama da kuma damuwa, bayan da ya ce su mayu ne. Har ma da ƙarshe ya sanya aka fito da su bayanan nasi, aka ba waɗancan mata wani ruwa suka yi tsarki da shi, aka ba da ruwan ga waɗanda aka ce ya kama suka kukkurba wai a matsayin hanya ce ta sakin kurwarsu. Amma fa ya ce shi ma ya tuba ya dena, kuma daga yanzu shi fa ba sarkin mayu bane, ya zama dan autan wanzamai.
Na tuba yawa, na tuba daga wannan na koma hannuna mai sandan bangaren wanzanci. Yanzu a wanzam nake, yaro wanzam eh, daman can wanzam ne na sauka, na sauka ba ni ba wannan bangare.
Sai dai a yayin zaman da aka gabatar a jiya an jiyo sarkin mayin Kano ya ce shi ma fa daga yanzu ya koma sarkin cin tuwon Kano, ya kuma ce dama can kakansa shine sarkin mayu kuma ya mutu, kuma har yanzu ba a nada shi wannan maita ba. Ya ma kuma ce inda hali zai tattara kayansa ya koma can garin Bidda.
Sarki kai zai wannan sarkin ci ne, kai wannan sarkin ci ne, har duniya ta dauke ni ina bada maganin gargajiya, har duniya ta dauke ni sarautar mayu, sarautar mayu tunda kakana ne in sarautar mayu da.
In na fahimce ka dama can maitar akwai ta gidanku tunda kakanka shine sarkin mayu kenan.
Eh,
kai da ka gaji taka sarautar mayin ya karka tafi da ita.
A ni gaskiya zan ce ni ban san sarauta mai tawa, amma ina bada maganin gargajiya. Da ya mutu yake ce an samu magaji, an samu magaji, an samu magaji. To shikenan har na gudu cikin baga, nace ni bazan magani ba, ni bazan yi magani ba, har nake yi. Kuma ke ce min sarki, sarki, sarki. Ya nake tun ina cewa kai ni fa sarkin ci kakana ya nuna mun, ba sarkin cin tuwa ya nuna mun. ni fa bai nuna mun sarautar mai tawa.
Da alama dai wannan na da nasaba da yadda shi muhimmi gajiri mun gado ya tashi haikan wajen dakile wannan al'amari na maita. Dinda dai a cewar Mallam Muhi ya gano cewa da zarar kun samu rashin jituwa kai da wani musamman ma a kauyuka kawai sai ka ce shi maye ne ka kuma dora masa zakat tsaba dan ka ji su bi shi har ma ya bada labarin wata fatala da fatalarta da su ma kawai saboda sabanin rayi tace fatalar ta tabayya ce nan ma dai ta fuskanci matsala dan haka Mallam Muhi yace ya kamata a tashi haikan wajen dakile ha wannan harka ta maita tunda dai an gano cewar yanzu fa maitar suna ta tara wata kila ma babu ita
mu a hukumance a dokance ni dai ban ga wata doka ba ni ban ga wani doka da aka yi mun magana mai maitawa to mu kuma sai mu kalli doka tunda ita za mu kalli tsarin doka ne na kuma abin da ke faruwa shine sai aka ce mutun zai zo ya ce wane ya kama ni ko ya rinka fadan sunan wane to ya ilahi idan yana kin wannan nan misali yana kin wannan nan yaje rinka fadan sunan wani ba kamar yanzu labarin da aka ga mana an ce wata ce kawai aka fara fadan sunan da kawai aka je aka dauki makami aka je aka kashe duk karfin mu zan tare shi albazu da irin wannan guraren da ake da su kowace kowanne karamar hukuma tana da matsalar ta to sai mu duba mu gani a yanayin aikin mu wace karamar hukuma ko kuma wace matsala ce karamar hukuma take da shi
Mallam Muhi magajini mun ga da kenan to za mu zahirta kan batun maita a wannan karo amma dai a biyo mu a cikin shirye-shiryen mu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya shi kuwa wani tsohon alƙalin shari'ar musulunci a nan Kano wato Mallam Abdullahi Maitama ya ce idan Laila ta iya to kamata ya koma Basha tunda dai an kasa samun daidaito tsakanin masarautar Kano da kuma gwamnatin Kano kan batun kacaccala masarautun Kano har ma a jiya wata babbar kotun jaha ta zartar da hukunci kan waɗancan masarautu da aka karo dan haka yace tunda dai an kasa samun daidaito to kamata ya koma kan teburin sulhu kuma abu daya shine a koma kotunan sulhu su ne kadai za su iya shawo kan wannan al'amari
ni kaina na nemi cewa da goggon gidan dabo da goggon gidan gwamnati su zo su kawo sulhu akan wannan abubuwa da suke tafiya a ba su neutral kotun babbar kotun sulhu su zo su shigo su kawo sulhu
tsohon alkali kenan Mallam Abdullahi Maitama ita kuwa jami'ar Skyland dake da ofishi a nan Kano ta magantu kan batun nan da yake ta yawo a kafafan sada zumunta na Facebook da dai sauransu na cewa dan wasan kwallon kafan nan wato Ahmad Musa ya bada gurabe 100 ga matasa a wannan jami'a da ke nan Kano domin dai su samu shi karatu inda jami'ar ta ce wannan zance akwai falama a cikin sa har ma Ahmad Bello shugaban sashin kasuwanci da samar da guraben karatu a wannan jami'a ta Skyland yace a tsaya tak domin kuwa Ahmad Musa brand ambassador ne nasu wato dai sun rattaba wata yarjejeniya tsakanin su da shi Ahmad Musa da wannan jami'a kan abin da ya shafi wasanni da kuma daukaka martabar jami'ar da ko ina a idan duniya inda suka ce har yanzu ba zo batun daukar dalibai guda 100 ba kamar yadda ake ta shelantawa cewar ya dauki nauyin dalibai 100 idan ma akwai wannan magana to tana kasa tukunna
shi dai Ahmad Musa shine our first brand ambassador na Skyline University Nigeria magana kuma daukan nauyin dalibai 100 wannan is at his own discretion to magana kuma daukan nauyin dalibai wannan shi a matsayin shi wannan abu ne da wanda shi zai yanke wa kansa hukunci yanzu ai admission din ya rufe
to bisa wannan hawa da sauka da kuma tabbatar da ainihin sahihin abin da ake ciki mun yi kokarin jin ta bakin shi dan wasa Ahmad Musa amma dai hakan mu bai cimma ruwa ba masu sauraro shirin inda nan gaba kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a ya ce kamar yadda hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta sanar da sunan Abdullahi Umar Ganduje a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar Kano to kotun ta amince da hakan tun a ranar 2 ga watan Oktoba da ya gabata ne kotun sauraron korafe-korafen zaben gwamnan Kano karkashin Justice Halima Shamaki ta tabbatarwa da gwamna Ganduje nasararsa kotun mai alkalai 5 da suka hadar da Tijjani Abubakar da Paul Ilici da kuma Muhammad Mustafa da kuma GO Kolawale da kuma Abubakar Umar ta yi watsi da hujjoji 24 da jam'iyyar PDP ta gabatar mata bayan da PDP da kuma dan takararta na gwamna wato Abba Kabir Yusuf sun gaza gamsar da ita sun gaza gamsar da kotun cewar zaben cike yake da magudi da kuma aringizon kurku da kuma rikice-rikice jim kadan bayan yanke hukuncin kwamishinan shari'a kuma Anthony General na jihar Kano wato barista Ibrahim Muktar yace dama can sakamakon da suke tsammani kenan ga wannan shari'a
kotu na court of appeal sun yi nazarin hujjoji da masu daukar kara suke kawo wato PDP da Abba Yusuf akan cewa bai ci zabe ba da halattacciyar kuri'a. Su kuma sun ce babu wata hujja ko shaida da take nuna cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai ci zabe ba. Sun tabbatar cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ci zabe da halattacciyar kuri'a, kuma sun tabbatar cewa shine gwamnatin jihar Kano.
A nasa bangaren ɗaya daga cikin lauyoyin PDP Bashir Yusuf ya ce za su nazarci hukuncin don sanin matakin gaba da za su ɗauka.
Kotu ta zauna yau ta yi hukunci, kuma kaji kotu ba ta yadda da bayanan da muka gabatar mata ba, ta kori apil ɗin da muka gabatar a gaban kotu, wanda kuma mun ji dukkanin bayanan da kotu ta faɗa, kuma in Allah yarda za mu duba za mu karanta.
Wakilinmu na babbar kotun jiha Bashir Muhammad Inuwa ya rawaito cewar ya yanke hukuncin dai ra'ayoyin alƙalan guda biyar bakin su ya zo ɗaya. Shi kuwa MD Musa Sani Mai Nage, wato dai guda daga cikin shugabannin kasuwar nan ta Kofofin Baya nan Kano, ya fara kai ziyarar aiki da kuma girmamawa har ma da jinjina da sababbin kwamishinoni da gwamnatin Kano ta rantsar, a ƙoƙarin sa na ganin an bullo da sababbin dabaru da za a taimaka wa 'yan kasuwa musamman ƙanana a faɗin jihar Kano. Wakilin Aminu Abdubakar Noma yana cikin 'yan rakiya ga Aminu.
Makasudin wannan ziyara dai shine domin taya juna murna da barka da shiga sabon ofis a matsayin kwamishinan ciniki da masana'antu na Kano. MD Musa Sani Mai Nage ya taya sabon kwamishinan wato Muhammad Muhammad Santsi murna. A jawabinsa ya yi kira ga kwamishinan da ya tallafa wa ƙananan 'yan kasuwa.
Mai girma kwamishina, muna da sanar da kai cewa a shiga cikin maganan nan sosai, kuma a gaida za a tabbatar da cewa an bawa ƙananan 'yan kasuwa gudunmawa yadda ya kamata. Mai girma kwamishina, a jawabi na ƙarshe da zan faɗa, kusan na faɗe shi shine na tabbatar da goyon baya 100%.
Shi ma zaman kwamishinan ya buƙaci 'yan kasuwa Kofofin Bai da su miƙa duk wata buƙata ko wata matsala da ta addabi kasuwar domin share musu hawaye.
Mun gode, mun ji daɗi da wannan offer da kuka yi na taimakawa. Kuma daga ɓangarenmu za mu tambaye ku da abubuwan da kuka ga su ne in an yi za a ciyar da kasuwanci gaba a Kofofin Bai, to kuma ku je ku kawo mana. A shirye muke. Kuna yin naku ɓangaren mu, muna yin namu ɓangaren Allah, da sai ka ga kasuwancin ya ci gaba fiye da yadda ake tsammani.
Haka kuma tawagar ta MD Musa Sani Mai Nage ta wuce zuwa ofishin kwamishinan ayyuka na musamman Honorable Mukhtar Ishaq ya kasai.
Ta Allah sa adaci. Yanzu kuma sai wata kotu a can ƙasar Amurka, inda kotun ta ɗore wani mutum har tsawon sati 23 biyo bayan yanda ya riƙa dukan karensa a bainar nasi. A baya dai 'yan magana kan cewa kiwon kare asarar naira. To sai kuma gashi a yanzu kare ya samu martaba da nasara. Wannan kotu ta bayyana cewar wannan mutum da yake tafe da wannan kare nasa mai suna Fak Buri, wanda suka shafe shekaru tare, sai aka hango shi ta na'urar ɗaukar hoto yana dukan wannan kare, bayan da ya bayyana wa kotu cewar ai karen ne ya masa ba daidai ba, shi kuma ya rinka dukansa. Wani abin ban tausayi da kotun ta yi la'akari da shi shine yanda wannan kare ya ta godo kamar zai ba wannan mutum haƙuri, amma dai mutumin bai daina dukan karen ba, lamarin da ya sanya wannan kotu ta ɗaure shi waɗannan satuttuka biyo bayan yanda ya musguna wa wannan kare. Dama dai wannan kotu an tanade ta ne domin hukunta waɗanda suke cin zarafin dabbobi. Sai dai wannan mutum mai suna Robert Black ya nemi afuwa, ya kuma ce ba zai ƙara dukan karen nasa ba. Izuwa yanzu kotun ta bada umarni da a samu wani mutum mai tausayi a bashi wannan kare ya ci gaba da kula da shi har izuwa lokacin da mai gidan nasa zai gama cin gabzarsa ya fito. To wannan ke. Ana kuma filin inda nan ka ya karɓi takardar wani bawan Allah mai suna Aminu Abdulhamidu mai shekaru 15 a duniya, da za a yi masa aiki da kuma gwaje-gwaje a asibitin ƙwararru na Murtala, kuma ake neman naira 70,000. Sai kuma takardar Ilyas Ya'u, wani yaro mai shekaru 5 a duniya da yake fama da lalura har ta kai mahukunta a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, ke neman naira 280,000. Sai kuma takardar Zainab Shu'aibu, ita ma dai take fama da lalura har ta kai mahukunta a asibitin Muhammad Buhari da ke nan Zurot, ke neman tsabar kuɗi har naira 25,000 a matsayin kuɗin da za a yi mata gwaje-gwaje a ƙwaƙwalwarta domin dai gano abin da ke damunta. Da fatan za a tara agaza musu gaba ɗaya. Har ila yau filin inda ranka yana godiya ga wani matashi da ya shigo a daren jiya ya kawo naira 50,000, yace a ba wa matashin nan da ya gama da lalurar karaya. Saƙonka ya iso, Allah ya saka da alkhairi, ya sanya ku ɗauka a gidan aljanna. Diga-diga kuma a nan shirin inda ranka zai ɗiga aya a madadin madugun shiri Nasiru Salisu Zango, Aminu Abdubakar Noma, sai kuma Abdulrahman Hamisu na Madina wanda shine ya sarrafa na'ura don sadan da ku. Ni kuma Yusuf Ala Abdallah nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.